for you to help protect the young girl, to help.
Ya zaba wajibi mu kula da rayuwar yara mata ta hanyar basu ilimi mai inganci da tarbiyyar su. Matukar muna so mu raye nahiyar Afrika, inji shugaban Afrika na asusun kula da yawan al'umma na Majalisar Dinkin Duniya Mabingi Ngom a wajen taro na musamman da aka gudanar a Abuja da ya samu halartar sarakunan gargajiya da malaman addinin Islama. Mr. Ngom ya nuna damuwa ga yadda a kasashen Afrika ake nuna halin ko in kula ga rayuwar yara mata, wanda ya ce su irin shugabannin al'umma za su iya gyarawa. Taron mai taken gudunmawar shugabannin addinin Musulunci wajen karfafa hanyoyin dogaro da kai ta bangaren matasa maza da mata, Sarki Shanga, wanda ya wakilci Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar a wajen taron, ya bayyana yadda yawan yara ƙanana magidanta marasa sana'a suka yi yawa a Najeriya, wanda hakan ke haifarwa ƙasar koma baya.
Idan akwai jama'a suna da yawa, to ya kamata a ga amfani mai waɗannan mutane yawan su yake haifarwa al'umma. Ya kamata a ce waɗanda suke da yawa sun fi waɗanda ba su da yawa ƙarfi. Amma a namu halin da muke ciki sai ya zamana ga yawan amma ba wa ƙarfi. Menene dalilin da ya saka muke da yawa ba mu da ƙarfi? Saboda ba a tattalin yadda ƙaruwar jama'a take kasancewa. Idan an duba yawancin jama'ar da muke da su a yanzu, kusan kashi 60 ko sama da kashi 60 suna jingina ne a jikin saura. Kamata ya yi a juya abin da zama na aƙalla kashi 70 daga cikin kashi 100 na jama'a su ne ke ɗaukar nauyin wadancan kashi 30 ɗin. Bayan da yake a yanzu ba, to kafin ma su da shugaban al'umma sun shugaban al'umma ɗin suna yin bakin ƙoƙarinsu, illa dai kawai suna da iyakoki waɗanda suke ba za su iya ketarawa ba saboda ƙarfin mulki ba a hannunsu yake ba.
Kazalika ya ce malaman addinin Musulunci da kuma sarakunan gargajiya za su taimaka domin fahimtar da jama'ar da suke jagoranta irin mahimmancin da wannan sauyi zai haifar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.